Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel. Sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hanci a yau ranar Laraba 24 ga watan Agustan shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za mu kawo muku ci gaban tattaunawa da babban hafsoshin sojin ruwan Najeriya, Vice Admiral Awal Zubairu Gambo, kan batun tsaro. Kamar kowace ranar Laraba, za a ji shirin ciwon yamace na Aisha Ma'azu, sai kuma muhimman kanin labaran jaridin Kamaru. Amma kafin nan, ga Sarfil Hashim Gumel da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya, mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Jiya Talata, Amurka ta gargadin cewa Rasha na ƙara ƙaimi a shirin ƙaddamar da hare-hare kan ababen more rayuwa na fararen hula da cibiyoyin gwamnati na Ukraine cikin kwanaki masu zuwa. Sakon da ofishin jakadancin Amurka da ke Kyiv ya wallafa ya biyo bayan irin wannan gargadin daga shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky game da yiwuwar matakin da Rasha za ta dauka kan Ukraine da zai zo daidai da ranar samun yancin kan Ukraine din. Hare-haren da Rasha ke kaiwa Ukraine na ci gaba da yin barazana ga fararen hula da kayayyakin more rayuwa, in ji ofishin jakadancin Amurka, inda ya ƙara da cewa duk 'yan ƙasar Amurka su bar Ukraine idan za su iya. Yau Laraba ake cika shekaru 31 da ƙasar Ukraine ta sami 'yancin kai daga mulkin Soviet da kuma watanni 6 da fara wannan yaƙi. Shugaban sashen tsaro da aka kora kwanan nan na kamfanin Twitter ya yi zargin cewa akwai barazana ga bayanan masu amfani da dandalin sada zumuntar kullum miliyan 238 da suka haɗa da hukumomin gwamnati da jami'an gwamnati, lamarin da ya zama matsalar tsaron ƙasa. Wannan zargi da ya fito ne daga Peter Zatko, ƙwararren mai kutse ta yanar gizo wanda tsohon shugaban kamfanin Twitter Jack Dorsey ya ɗauka aiki. Zatko na zargin da suka haɗa da mummunan sakaci a ayyukan kamfanin Twitter kan yaƙi da masu satar bayanan sirri da satar bayanai. Wannan ikirarin nasa yana kunshe ne a cikin wata takardar fallasar bayanan sirri da aka aika ranar 6 ga watan Yuli ga wasu hukumomin gwamnatin Amurka uku, ciki har da ma'aikatar shari'a. Gidan talabijin na CNN da gidan jaridar Washington Post sun fara ba da cikakken bayani game da korafin jiya Talata. An aike da wata takarda da aka rufe wasu bayanai mai shafi 84 ga Majalisar Dokokin Amurka. An kori Zatko daga babban mukaminsa a Twitter a watan Janairun 2022 saboda rashin ingantaccen shugabanci da rashin aiki. Wani mai magana da yawun kamfanin Twitter wanda bai so a bayyana sunansa ba ya faɗa a wata wasiƙa ga Muryar Amurka. Rundunar 'yan sandan Najeriya a rashin jihar Yobe ta ce har yanzu tana riƙe jami'an sojan nan biyu da ake zargi da yau babban malamin addini Sheikh Goni Asami Kisangilla. Wannan lamari da ya faru ne a daren ranar Asabar. Wakilin Haruna Dauda ya tuntuɓi kakakin 'yan sandan Yobe Dumgus Abdulkarim domin jin halin da ake ciki.
To, update din da so far da har yanzu muna kan bincike.
Okay.
Saboda ka lura ne wanda ke da karfafiya sosai, ke kamar security personnel har ya yi irin wannan abu makamancin wannan.
Haka.
Yana buƙatar a samu lokaci a yi bincike sosai. Wanda yanzu mun fara shi. Sojoji already mun riga mun gaya mu.
Haka.
Cewa muna tare da waɗannan wanda suke yawa su kojoji ne. To muna so mu tabbatar kuma su zo sun tabbatar da cewa haka ne. Sojoji ne.
Haka.
Kuma duk da za su fara nasu ke. Da cewa an samu adal.
Haka.
An tabbatar da hukunci da ya kamata a kan ba irin waɗannan bara gurbin a cikin tsarin security.
Haka. To kamar ku mika shi ga rundunar sojan Najeriya ne ko wani hannun?
To har yanzu yana hannun mu domin bamu gama namu fitar ba. Ta san tsari na 'yan sanda, tsari da yi ne da lafiya.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. A ci gaba da kawo muku tattaunawa da shugaban sashen Hausa na BOA Aliyu Mustapha Sokoto da babban hafsoshin sojojin ruwan Najeriya Vice Admiral Awal Zubairu Gambo. Cikin wannan rahoto kashi na biyu, babban hafsan ya yi ƙarin haske kan alakar rashin tsaro a yankin arewa maso yamma da kare lagon Boko Haram a yankin tafkin Chadi. Ga Hassan dai mai na kaina da ƙarin bayani.
Da yake tsokaci akan ƙara tabarbarewar tsaro a tsakiya da yammacin yankin arewacin Najeriya. Babban hafsan hafsoshin sojojin ruwan Najeriya, Vice Admiral Awan Zubairu Gambo, ya ɗora alhakin hakan akan yadda aka kare lagon Boko Haram a shiyar arewa maso gabas da ma yankin tafkin Chadi.
Ka san yanzu matsalar da ake samu ta tsaro a Lake Chad Basin ya ragu ƙwarai da gaske. Wato shi ne ba an fatattake su ake samun su ta ƙasashen Katsina, Kaduna, wajen birnin Gwari din nan. Birnin Gwari dama matsalar masu fashi ya daɗe shekaru aru-aru, amma yanzu da aka fatattake su daga yankin Lake Chad sun sake dawowa nan central na Najeriya da kuma northwest. Wato arewa maso yamma kenan ko duka. To
kuma jihohi nan kuke da mutane a cikin suna aiki arewa?
Kaga akwai kasar Katsina, Zamfara, Kwal Borno, Yobe, akwai kuma Kebbi da Kaduna duka da nan Abuja ma.
Vice Admiral Awal Gambo kazalika yace koda baya ga haka akwai kuma ƙarin wani dalilin da ya sababa rashin tsaro a arewacin Najeriya.
Yau daga cikin dalilin shine kananan hukumomin mu ba su da tu wanda yake local government zai samu aiki ne saboda tsananin talauci. You know, yawanci mutane suna baro wayannan kananan hukumomin su zo cikin manyan garuruwa da birnuka na ƙasa. To kuma haka wani in yazo saboda rashin ilimi da tsananin talauci din sai zama wato makami a hannun masu neman tada zanotse a cikin ƙasa, ko kuma wanda suke neman su fifita wani ra'ayi nasu na siyasa ko na addini ko dai wani abu haka. Abubuwa ne da yawa suka taru.
Babban Hafsan wanda yace sojojin ruwa na aiki kafada da kafada tare da sauran jami'an tsaro kazalika yace matsalar rashin tsaro da ke addabar Najeriya a halin yanzu lalle kam akwai hannun wasu 'yan ta'addan kasashen waje.
Wannan hada kai da 'yan intelligence na DSS da kuma namu na rundunar yaki ta sama kuma NIA duka dai ana hada kai don a samu intelligence yanda za a yaki mutane masu kawo zaune-tsaye. Kuma ka san abinda ma muka fahimta shine ba kawai mutanenmu ba ne, saboda mutanen ISWAP sun hadu da mutanen Boko Haram nan ba tare da na ambaci kasa ba. Ka san akwai mutane masu tsaurin addini, ra'ayi mai karfi akan da abin da ya shafi addini nan duk suna ciki.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Sarfilu dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya bar birnin Washington da wasu takardu na sirri sama da shafuka 700, ciki har da wasu da ke ɗauke da manyan sirrin gwamnati a lokacin da shugabancinsa ya ƙare a bara, kamar yadda hukumar tana da bayanan gwamnati ta National Archives ta bayyana a jiya Talata. Bayanin hakan ya fito ne a wata wasiƙa mai ɗauke da kwanan wata 10 ga watan Mayu daga muƙaddashin ma'aikaciyar adana kayan tarihi ta Amurka Deborah Steldenwall zuwa ga ɗaya daga cikin lauyoyin Trump, Evan Corcoran. Yayin da ta watsi da ikirarin da wakilan Trump suka yi na cewa a bar tsohon shugaban ƙasar ya ajiye wasu daga cikin takardun ta hanyar yin amfani da damar zartarwa lokacin yana fadar White House, Wall ta bayyana damuwar da ke ƙara ƙaruwa a sashen tsaro na ma'aikatar shari'a game da illar da hanyar da aka adana bayanan da yadda aka ɗauke su zuwa gidan Trump na Mar-a-Lago maimakon a juya akalinsu zuwa gidan adana kayan tarihi na ƙasa a lokacin da yake shugabancin ƙasar kamar yadda dokar Amurka ta bukata. Wasiƙa ta ce akwai takardu sama da 100 da ke da alamomin tantancewa a cikin kwalaye 15 na kayan da gwamnati ta kwato daga Mar-a-Lago a watan Janairu, karo na farko cikin sau uku a wannan shekarar da jami'an FBI da ma'aikatan adana kayan tarihi na Amurka suka tattara kwalayen kayan da aka tantance a gidan tsohon shugaban. Hotun kolin India za ta ci gaba da zaman sauraron karar da ke kalubalantar sakin wasu mutane 11 mabiya addinin Hindu da aka samu da laifin yawa wata musulma mai juna biyu fadi a lokacin tarzoman Hind da Musulmi a shekarar 2002 a jihar Gujarat dake yammacin kasar. Wasu mata da dama a birnin Mumbai sun gudanar da zanga-zanga a ranar Talata ta gabata, inda suka nuna rashin amincewarsu da sakin su, suna dauke da Allah neman a yi mata adalci. Wadda tace a makon da ya gabata ba a fada mata cewa za a sako mutanen ba, kuma hakan ya girgiza imanin ta kan adalcin. Yarta ya shekaru uku tana daga cikin waɗanda aka kashe a wata tarzomar addini mafi muni a India. Fiye da mutane 1000 ne suka mutu a lokacin tashin hankalin, yawancin su musulmai. Wasu gungun mata da suka haɗa da Subhini Ali, wata ƴar siyasa kuma memba ƙungiyar kwamansancin India ne, suka gabatar da kokon. Daga ƙarshe musulman Rohingya da ke gudun hijira a Myanmar na gudanar da bukukuwan zagayowar ranar tuna da abin da ya faru da su a wannan makon. A ranar 25 ga watan Agustan shekarar 2017 ne, sojojin Myanmar suka fara wani ƙazamin aikin fatattaka a wani matsayin martani ga rahoton gwamnati da ke cewa wata ƙungiyar 'yan tada ƙayar baya ta Rohingya da ake kira Arkar Rohingya Salvation Army ko ARSA ta kai hari kan ofishin 'yan sanda sama da 30 a jihar Rakhine. Martanin da bai dace ba daga jami'an tsaron Myanmar, wanda ya faro tun daga wayewar gari, ya kori musulmi 'yan ƙabilar Rohingya kimanin 700 da suka yi gudun hijira zuwa makwabciyarsu Bangladesh a cikin makonni, lamarin da ya kai ga zargin kisan kiyashi kan shugabannin sojojin Myanmar. Adadin waɗanda suka mutu ya ƙara cikin sauri. Kimanin 'yan Rohingya 600,700 ne aka kashe a cikin wata na farko, tare da wasu dubbai a cikin watanni masu zuwa, a cewar ƙungiyar likitocin San Frontiers, yayin da wasu suka tsira, kuma mazauna ƙauyukan da suka tsire daga har-haren suka yi sanadin aikata laifukan fyaɗe da azabtarwa da kisan gilla.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waka. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana, mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon kyamaci daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A shekara ta 2021 ne wata majallar Global Entrepreneurship Monitor ta bayyana cewa Najeriya ce kasar da ta fi yawan mata masu sana'o'i a faɗin duniya. Daga kimanin kananan sana'o'i da matsakaita sama da miliyan 40, mata ne suka kunshi kashi 40 na wannan adadi. Sai dai kuma binciken ya gano cewa da dama daga cikin matan suna rungumar sana'o'in ne saboda halin yau da suke tsintar kansu a ciki ko kuma gudun hakan. Dalilin da yasa kenan a yau muka karɓi bakoncin Malama Fatima Ali Muhammad, wata matashiya mai sana'a a jihar Kano wacce aka fi sani da Yasmin mai nasara. Akwai kuma Hajiya Halima Abdullahi mai sana'ar sutura musamman mata maza daga jihar Yobe, sai kuma Malama Khadija Musa ita ma daga jihar Kano mai sana'ar kayan kwalam. Kuma tare za mu tattauna akan maudu'in shirin na yau, mata masu sana'o'i da irin gudunmawar da suke bayarwa wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasa da gina al'umma kana da irin ƙalubalen da suke fuskanta. Ai sauraro lafiya. Malama Fatima,
zan so ki sanar da ni irin sana'ar da kike gudanarwa, yaushe kika fara, kuma menene ya ingiza ki har kika fara wannan sana'a?
Tun ina shekara 18, Allah ya sa min sanyin business saboda na fi son in ga ina yi wa kaina kuma ina ba wa wani. Kuma wani abu da kasuwanci wanda baya cikin shi ba zai gane shi ba. Idan kana business kai a karan kanka ma zaka ji daɗi saboda zaka yi mu'amala da mutane daban-daban. Sannan ni yanzu kaman in aka zo aka ce min ga offer za a bani aikin gwamnati, to maganan gaskiya ce na tsaya na duba na ga shin a wanne guri ne kuma mai gurin yake kunshe da shi, saboda a yanzu haka ba zan iya taɓa barin kasuwanci na ba saboda muhimmancin shi da yake a gona. Ina kasuwanci daban-daban a wannan shekaru 18 din ma da nake gaya miki, in kika ji gwagwarmayar da nayi ta harkar man fetur sai an jinjina min saboda a ce mutum yana ji da ƙuruciyar shi har yake harkar mai. To yanzu dai wacce na kafa ta wacce kuma nake fata insha Allahu a kanta nake burin in zama dangwatan mata da izinin Allah. Na samu idea ta fara yin ganyen shayi 2019. To a cikin 2019 na fara sana'ar Allah bai sa ta kafu ba sai da na kai 2020 kuma aka zo aka samu larura da annoba da ta sako mana. Product ina don sake shi ba har sai da na yi mai registering din duk wani abu da ya kamata kaman CAC, NAFDAC Incubation Center, wannan masana'antan renan ƙananan masana'antu kafin nan na zo na fara. Har Allah ya sa albarka kuma muna ganin nasara da ci gaba a cikin kasuwancin.
Malama Halima,
na fara sana'ar ne lokacin tun ina University of Maiduguri farin zuwa na karata 2016. Abin da ya sa na fara sana'ar nan, ni ba zan iya in jira sai na yi kwana 30 sannan zan yi salari, babu kuɗin da ya shigo hannuna ba. Kuma a yanzu in ka gama karatu ma baka da aikin yi, to dole ka tashi ka koyi sana'a, da kuma aikin ma ba samuwa yake yi ba. To sai na fara sana'ar da huluna. Lokacin zan zo outing na sallah, yan gidanmu suka ce to in je in duba musu huluna a nan Maiduguri. To kaman wasa sai na sa ya tuttura min in fara tallatawa, kuma da izinin Allah abin sai ya karɓi. Abin da ya sa kenan na tashi na ce to bari mu tashi mu nemi sana'a. Ya fi ka zauna kullum kana cikin gida kana abaka abakan nan. Maya fai ma inda za ki ɗauka ma irin 'yan Dubai ɗin nan ne. Yanayin shape ɗinkin, yanayin adon duwatsun da yanayin kwalitin yadi. Saboda kin san halin mutanen mu na Najeriya, in ka nuna musu kai kake sarrafawa a nan gida, to ba lalle ne karɓi a wurin su ba. Suke ga ai kaman wani kaskantaccen abu ne.
Malama Khadija,
ni mutum ce da Allah ya bani wani irin baiwa da zan iya yin komai sai dai in ban saka hankalina zuwa ga wannan abin da nake so in koya ba. Kuma na so masana'a ina ga tun ina ƴar yarinya ƙarama, saboda ni dai ina da ra'ayin nema na kaina komin ƙanƙantan shi. Ni mutum ne da bana so in zauna bana wani abu, saboda in samu ba sai na tambaye wani ba. Ina so in yi kullum ni in yabi kaina cewa okay na yi wani abu na zo a gani makaina so na so mu wannan sana'a tun ina yarinya karama sai na zo a hanya ne wadi da shi bayan shekaru da dama da Allah ya jarabce ni da zama guri daya ba wai lallura ba ko wani abu cine na samu na zo na soma Madara su gulliswa su cincin a ranar da na soma shi a unguwa ne kuda yake an bata min rai ne sai na ji kawai to bari ni nuna ba wai bazan iya neman na kaina bane shine na bi unguwa gida daga naira 5-5 naira 10-10 har ya kai ga yau ina yi in kai supply wani guri a saida mun kasuwar nawa dai ba wai ya bunƙasa bane inda nake so amma har yanzu ban cire rai ba insha Allah saboda an ce duk abin da ka saka ranka kuma kai imani da Allah to da yardarsa zaka samu mafita
na dawo gare ki Malama Fatima a duk lokacin da mutum ke fara wani aiki karubuloli abubuwa ne da ba a iya kaushe musu
dama duk abin da zakai a rayuwa sai ka samu kalubale a cikin saboda duk wanda Allah ya bashi kasuwanci to Allah ya bashi daukaka kalubale muna samun shi amma ba wani mai girma ba gaskiya kalubale guda ɗaya da yake damun mu a yanzu mu ƴan kasuwa shine rashin ciniki sai kiga mutane suna san kayan gashi amma baya shi da halin yanda zai iya affording ya siya wannan gaskiya babban kalubale ne ma dukkanin kowanne dan kasuwa ko babba ko karami sai kalubale na wajen siyan kaya yau in ka je ka siye kaya to insha Allah in ka koma wani satin sai ya linka kudin da zan iya curewa da in siyi zobo a ce 20 bucks ko 10 bucks a yanzu sai dai in siyi be ko uku da shi ba da wannan kudin saboda kayan ya linka abinda kake siyan shi kenan gashi kana son kai production din in ka zo kai to kai ya zaka siyarwa da mutane nawa zaka dora kulliyar mun duk lokacin da zan kara wa kaya na kudi sai naji ba dadi a raina saboda sai in ga wannan fuska mutane za su fahimce ni da shi
Malama Halima
kamata yi a ce gwamnati ta taimaka masu san sana'a ba su da jari zaki ga wani Allah masa baiwa da zai yi abu amma ba shi da jarin da zai sarrafa abin nan zaki ga wani ma yana da baiwar da in yayi abu zai ma amfani al'umma baki ɗaya ba iyakansa ba gwamnati ta duba irin wa'annan kuma gwamnati ta duba irin yara kanana da zaki ga yaro yana abu kaman a wasa ya je ya kera wani abu to kin ga wa'annan gwamnati ya kamata ta tsamo su ta dauki nauyinsa su yi karatu saboda koda gaba za su amfani Najeriya sannan kuma kamar rashin aikin yi na matasa shi ya kawo rikicewar Najeriya shi ya kawo matsalar tsaro shi ya kawo ta'addanci da yayyawa sai a rage wannan ta'addanci
na dagare ki Malama Khadija
zaka fuskanci matsaloli da yawa in kana sana'a sabida a misali in kana abu ne na ci wani lokaci zaka yi ba ciniki in ba ciniki akwai matsala saboda me product ɗinka ko ya lalace in kuma ka yi shi yanda ba zai lalace ba zai dauki lokaci kafin ya kare amma zaka samu ci baya saboda akwai wanda kai kadan kanka ba zaka so ka siyar ma customers ɗinka ba dan idan ka siyar zaka kashe kasuwanka ko kuma maybe ka dan samu kuskure a wajen measurement ka gama hadin ka ka yi ka kai supply an zo ana complain bayan kwana biyu kwana uku abu ya ki tafiya to ai kin ga cewa wannan kuma dole ko a zubar da shi amma dai ba za ka siyar ba ya zama condemned sai na yi wani to kin ga ta samu faduwa da kuma ka samu faduwa daga wajen masu cinikinka saboda wasu za su ja da baya kaman kwanaki da na samu wani dan matsala wata customer na ta je ta siya a wajen inda nake kai ma supply sai ta dawo da shi ta ce ai bai yi inda ya saba yi kuma ni ba daga gare ni bane ina ga ko naje na siya wanda na jabu ne ko kuma ya riga ya expire ban kula ba so sai ya samu damuwa kin ga na samu ci baya irin matsalolin da ake samu kenan
Mai sauraro a nan za mu ja labulan shirin ciwon yamaci a yau amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah ne kowa mai kuma ya raya mu za mu dora daga inda muka tsaya a yau yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai kuma wanda ya daidaita mana sautin Solomon Abu ni Aisha Mu'azzu take cewa mu ne lafiya
a gaida Aisha Ma'azu yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridin Kamaru
don fara sai yayin nan mun wannan makon ne da jami'an rantsa sun kasa da kuya kamar ita kuma zo ku ce kan yadda rayuwar al'umma ke fadawa ciki na halin da kayakin masarufi a haka yake tashin gauran zabi'a a kasar sai dai gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru tana rashin kokon kula domin yanzu haka ɗan kasuwa su ne suke cin gashin su babu baka a faɗin kasar sai kuma jajjal da misali ita kuma cewa ta yi masu sayar da maganin fayalan fata a kasuwannin bayan fage suna jefa rayuwar al'umma cikin wani hali na rashin tabbas da kuma rashin ingantaccen maganika da suke sayarwa al'umma shi ne jaridar ta ga hankalin gwamnati musamman ma ta ɓangaren kiwon lafiya da cewa su yi ƙoƙari su maido da doka da oda cikin gaggawa domin kan lamarin ya zama ruwan dare a faɗin kasar jaridar Cameroon Tribune kuma ta yi magana ne kan yadda hukumar ƙasar Chadi suka aiko manzo na musamman domin yi wa shugaba Paul Biya godiya a ofishinsa da ke birnin Yaounde kan yadda ya ba wa gwamnatin mulkin kwale shawarwari na yadda za su yi su gudanar da taron su na haɗin kan ƙasar da kuma lafiyar juna. Shugaban mulkin kwale General Muhammad Idris Deb Itno ya ce shugaba Paul Biya ya taka rawar gani wajen ganin cewa an cimma buri na gudanar da wannan taron. Jaridar Economy kuma cewa ta yi jihohin guda shida na ƙasar Jamhuriyar Kamaru za su iya faɗawa cikin wani hali na tsananin ruwan sama kamar da bakin kwarya kuma ruwan sama zai iya yi musu mummunan ta'adi a daidai wannan lokaci da ake gudanar da ruwan sama a ƙasar Jamhuriyar Kamaru. Shi ne jaridan take jan hankalin gwamnatin ƙasar Kamaru da cewar ya cancanta a yi ƙoƙari na ganin cewa an gudanar da nasa ayyuka na musamman na katta kwana domin kar ruwan saman ya lakume rayuwar al'umma. Jaridar Ekohosan te kuma cewa ta yi gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru za ta gudanar da alwar rigakafi na cutar gudawa da amai a jihohin da suke fama da ambaliyar ruwan sama domin hana kamuwa da cututtukan nan na zazzabin cizon sauro da kuma gudawa da mai a faɗin ƙasar Jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala can da nuna muna wannan makon ne dai da jaridar The Guardian Post ta ƙasar Kamaru ana ita kuma ta gulmata mana cewar ma'aikatan kamfanin ganyen shayi na CDC da ke ɓangaren yan aware sama da guda 1000 ne dai yanzu haka za su rasa guraben ayyukansu a kamfanin domin rashin biyan su albashinsu na tsawon watanni 30 da kamfanin bai yi ba. Sannan kuma 'ya'yan ma'aikatan da alama ba za su samu komawa karatunsu ba na wannan shekarar. Mahama Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
Jiya Talata, Amurka ta gargaɗin cewa Rasha na ƙara ƙaimi a shirin ƙaddamar da hare-hare kan ababen more rayuwa na fararen hula da cibiyoyin gwamnati na Ukraine cikin kwanaki masu zuwa. Sakon da ofishin jakadancin Amurka da ke Kyiv ya wallafa ya biyo bayan irin wannan gargaɗin daga shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky game da yiwuwar matakin da Rasha za ta ɗauka kan Ukraine da zai zo daidai da ranar samun ‘yancin kan Ukraine ɗin. Shugaban sashen tsaro da aka kora kwanan nan na kamfanin Twitter ya yi zargin cewa akwai barazana ga bayanan masu amfani da dandalin sada zumuntar kullum miliyan 238 da suka haɗa da hukumomin gwamnati da jami'an gwamnati, lamarin da ya zama matsalar tsaron ƙasa. Wannan zargi da ya fito ne daga Peter Zatko, ƙwararren mai kutse ta yanar gizo wanda tsohon shugaban kamfanin Twitter Jack Dorsey ya ɗauka aiki. Zatko na zargin da suka haɗa da mummunan sakaci a ayyukan kamfanin Twitter kan yaƙi da masu satar bayanan sirri da satar bayanai. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya bar birnin Washington da wasu takardu na sirri sama da shafuka 700, ciki har da wasu da ke ɗauke da manyan sirrin gwamnati a lokacin da shugabancinsa ya ƙare a bara, kamar yadda hukumar tana da bayanan gwamnati National Archives ta bayyana a jiya Talata.
To masu sauraro, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da arewa a yau. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, musamman Sarki Hashim Gumel da ya karanto labarai, sai kuma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti da ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.